sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 27 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanun labarai.
An kammala kada Korea zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jami'an Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi da jami'an Social Democratic da masu sassaucin ra'ayi. Jala da gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Jala da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnatin jihar Texas Greg Abbott sun kafsa a kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an yi zargin cewa ƴan bindiga sun hallaka jami'an tsaro 15 ciki har da sojoji 9 a arewa maso yammacin Najeriya akasari a yankin Sabon Birni na jihar Sokoto. Ko da yake har jiya da aka yi da fiti a mutuwari kuma mun tsaro ba ce komai ba, yayin da ake ci gaba da bayyana damuwa.
Ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman an kashe na kashewa saura sun gudu. Saboda haka kaga yanzu gabaɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar mu duniya ce yanzu muna hannun bandits.
To sai dai rundunar ƴan sandan jihar Zamfara mai makwabtaka da Sokoton jiya Lahadi ta fitar da takardar ƙaryata labarin cewa hare-haren sun shafi wasu taji ofis musamman ma a yankin Shinkafi, abinda wasu magabatan gari suka ce haka ne. Amma
lalle abinda dai zan cewa police station din ne dai da ake cewa an kai mu hari, ita ce kawai ba a kai mu ba.
Sannan za a ji yadda batun tsaro ya mamaye jawaban shugabanni da sauran ƴan Afirka a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a birnin New York nan Amurka. Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya da Safilu Hashim Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala kada Korea zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jami'ar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi. Gwamna Armin Laschet na jami'ar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai, yayin da Merkel ta sauka bayan shekara 16 a matsayin shugabar gwamnati. Sakamakon farko na jin ra'ayin jama'a da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ARD ya nuna duka ɓangarorin biyu sun samu goyon bayan kashi 25 cikin 100, yayin da alƙaliman zaɓe na biyu daga gidan talabijin na ZDF ya fitar ya ce jami'ar Social Democratic tana kan gaba da tazarar kashi 26 zuwa 24 cikin 100. Duka binciken biyu sun nuna jami'ar Greens mai kare muhalli da shugabanta Annalena Baerbock a matsayin na uku tare da kusan goyon bayan kashi 15 cikin 100. Ana sa ran sabbin zababbin 'yan majalisar dokokin za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa, wanda hakan ke nufin za a iya ɗaukan makonni kafin a yanke wanda zai maye gurbin Merkel. Babu wata jam'iyya da ake sa ran za ta samu rinjaye, yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kafin zaben ta nuna cewa duka jam'iyyun suna da goyon bayan kashi 30 cikin 100. Jala da gwamnatin Taliban a kasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin kasar, kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba. Kungiyar masu keshin Islama ta sake karɓa iko da kasar da yaƙi ya daidaita a tsakiyar watan Agustan da ya gabata, bayan rugujewar gwamnatin Afghanistan masu samun goyon bayan kasashen yamma, yayin da sojojin Amurka da na ƙawayenta suka fice daga Afghanistan, wanda ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 na shigar su rikicin. A rufe filin jirgin saman Kabul ga jiragen haya gaba ɗaya, a lokacin da ake kokarin gaggauta kwasar dubban ƴan kasashen waje da ƴan Afghanistan da ke cikin hadari biyo bayan kwace iko da babban birnin kasar da Taliban ta yi. Filin jirgin saman wanda ya lalace lokacin da ake cikin rudanin kwashe mutane lokacin an sake bude shiga adadin da aka takaita na taimakon jin kai da jiragen fasinja na haya da taimakon kwararru musamman daga kasar Qatar. Labaran yana zuwanku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jela da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban ƴan ciranin kasar Haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka Amurka da Mexico ta garin Del Rio na jihar Texas. Mayorkas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin kasa ta dauka game da rudani akan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da yake daya daga cikin al'adunmu da muke alfahari dan bawa ƴan ciranin kasashen waje izinin shiga Amurka dan neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin kasashen su. Amma Abbott wanda ya dade yana sukar matakan da hukumomi a Washington ke dauka kan dubban ƴan ciran da kasar Haiti da Amurka ta tsakiya da suke tsallaka iyakar kudu maso yamma zuwa jihar sa, ya ce Mayorkas da shugaba Joe Biden sun yi watsi da duk wani tsinkaye na tsaron iyaka kuma a maimakon haka sun aika sako ga duniya cewa iyaka a bude take. Abbott ya yi magana ne a wata hira ta daban a cikin shirin.
An jima kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka yi zargin cewa an kashe mutane da dama ciki har da sojoji tara a ƙarshen mako a Sokoto da Zamfara. Amma har zuwa jiya da aka yi da fifi a mucuwari hukumomin tsaro ba su ce komai ba a Sokoto. Ga Muhammad Nasir da rahoton ta'asar ƴan bindigar.
Bayan hare-hare da suke kaiwa al'ummomi a jihar Sokoto da ke makautaka da jihar ta Zamfara, wannan karon samame ne suka kai a wani sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke yankin Sabon Birni inda suka kashe soja tara, jami'an civil defense uku da ƴan sandan mopol guda uku.
Sun kashe mutum bai da gawa a ce wasu an jira wani an jira wani suna can zuwa kwace.
Jira wannan akwai gawaki da aka ce a cikin.
Irin yadda na tarar kenan a asibitin kwararru inda aka kawo gawarwakin jami'an inda mutane suka zo domin su duba yan uwansu da abin ya shafa tare da neman gawarwakin su. Na samu zantawa da wasu daga cikin yan uwan mamatan.
Sunana da mai Ibrahim. Sulaiman Ibrahim kan yin hukunci ne Allah dai kawai Allah kan duro zai mu dai awon abin da ya mana ciwo ba mu ji dadi ba shine ta yadda abin ya faru. Yaro ya rasu tun ranar Juma'a ba wanda ya zo ga mu cewa yaro ya rasu. To ya har bisa ya zai yanzu wannan nake ga muku samu babu official din civil defense ba wanda ya zo tun kare mu matsayin dan uwan shi aka ce mana wani dan uwanku da muka tura aiki wuri kaza ku ya kuri ya rasu.
Sunana Hassan Abbaka.
Kana da dan uwa cikin wadanda?
Eh ina da dan uwa wanda ake cewa Abdullahi so shi shallakani ne.
To yanzu ga shi Allah ya karbara ku su ta wannan hanya ya kuka ji.
To babu dai yanzu ban san abin da zan cewa kun da aka ga mu na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kawai ina kiran waya kawai sai wani duka. Ba filatan suna dariya suna filatanci suna dariya abin da kai sai ni jijuwa ta buge ni to nurse yanda zai kai sai ni kama ganin kwallaye cikin idanuna ni kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna hadda Allah ya mun sauki nan mun zo nan muso awi an bude mu nan muje mu ganshi dan shi yana cikin fujin ina ganin kingi nan ma juwa ta yanke ni na fadi.
Dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin da abin ya faru Sa'idu Neno Ibrahim yana cikin wadanda suka raka gawarwakin a asibiti.
Shine dalilin da yasa kake jin muna ta kiraya muna ta kira a kawo dauki na gaugawa ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su hada kai a yaƙi mutanen ga budu an ce Sabon Birni ba ana nan barayi suna cikin Sabon Birni ba a'a suna cikin dajin Sabon Birni.
Shi ma dan majalisar dokoki na yankin wanda ta barazana aje mukamin sa idan gwamnati bata mayar da himma ba wajen magance wannan matsala Aminu Boza yana cike da alhinin faruwar wannan lamarin a asibitin.
Yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman an kashe na kashewa saura sun gudu saboda haka kaga yanzu gaba ɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits an saka an dauke mu na network wanda su kuma bandit din suna amfani da network na Niger
faruwa wannan lamarin da yazo a hada wannan rahoto babu wani bayani a hukumance da hukumomi suka fitar ko kakakin rundunar yan sanda da na tuntube shi ya ce ba wani bayani a hukumance a asibitin kwararru kuwa yan uwan mamatanne suka yi da pipi suna jira a kammala bin kaidodin doka a ba su gawarwakin dangin su domin a yi musu jana'iza Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Nigeria
Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya
Sojojin kasar Sudan sun fada jiya Lahadi cewa sun yi nasarar dakile wani kutse da sojojin kasar Habasha suka yi akan yankin iyaka tsakanin kasashen biyu wata sanarwa ta sojojin ta ce an tilasta wa sojojin Habasha su ja da baya daga yankin Umul Barakat ba tare da yin karin bayani ba shugaban sojojin Sudan General Abdul Fattah al-Burhan ya ce dawa yan jarida cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata ya ce ya nuna yadda sojoji ke kare kasa yayin da aka yi yunkurin yin juyin mulki a Khartoum a makon da ya gabata mai magana da yawun sojojin Habasha Colonel Getnet Adani bai mai da martani ba nan take da aka tambaye shi tsohon sojan kasar Rwanda Colonel Kiones Bagosora wanda ake gani a matsayin wanda yake tsakitsan kiyashin 1994 inda sama da yan kabilun Tutsi da Hutus 1800 da suka yi kokarin kare su aka kashe su ya mutu a wani asibiti a kasar Mali a ranar Asabar dan sa Achille Bagosora ya sanar da mutuwar sa ne a wani sako da ya wallafa a shafin sa na Facebook yana cewa Allah ya ji kanfafa Bagosora yana zaman gidan yari na shekaru 35 bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta Rwanda ta same shi da laifin cin zarafin bil'adama.
To a gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a ji cewa sabanin ta jihar Sokoto rundunar yan sandan jihar Zamfara jiya Lahadi ta fitar da wata takardar bayani inda take kare ta zargin cewa yan bindiga sun hallaka jama'a da dama a sassan jihar a tsawon karshen mako yayin da wasu jama'a kuma ke ci gaba da zargin cewa kusan kulle yomi ana kashe mutane duk da matakan da ake daukawa kan yan bindigar Sani Malumfashi gare ka
sanarwar wacce ta fito daga ofishin kwamishinan yan sanda na jihar wanda kuma kakakin rundunar SP Muhammad Shehu ya rataba hannu akai ta bayyana cewa babu wani ofishin yan sanda a fadin jihar Zamfara baki daya da aka kai wa hari to amma kuma rundunar ta ce lalle a ranar Juma'a da ta gabata mahara masu dimbin yawa sun shigo garin Shinkafi da nufin kawo musu hari amma nan da nan da aka tsinkaye su sojoji da yan sanda da kuma mutanen gari suka raka su inda aka jikkata da dama daga cikin su wadancan mahara yayin da kuma bangaren sojoji da yan sanda da kuma mutanen gari babu wani wanda ya jikkata na kuma tantabe kakakin majalisar dokoki ta jihar Zamfara Honorable Nasiru Ma'azo Magariya game da wannan al'amari
kuwa san cewa jihar Zamfara da kuma arewacin Najeriya suna fuskantar sha'ani da kalubale na tsaro to amma Shinkafi al'umma suna nan zanne an samu wasu waɗanda suka shigo amma babu wani abu da ya faru na cewa wai an kisa an kashe mutane
Dr. Tijani Salihu Shinkafi kuma mazaunin Shinkafi Shima ya tabbatar da cewa lalle babu wani ofishin yan sandan da aka kai ma hari.
Lalle abinda da zan cewa police station din ne dai da ake cewa an kai ma hari ita ce kawai ba a kai ma ba amma dai wannan har-haren kusan kullun suna faruwa daga Moriki zuwa kauran Namoda ya zama hanyar da bai kamata ma mutane suna amfani da ita ba kusan kullun sai an kashe mutane akan wannan hanya. Gasan na gaya maka ranar Alhamis kan raƙuma suka je suka yi ta halbe-halbe kuma ranar Juma'a suka tunkari garin Shinkafi din aka haɗa kai aka su da ke aka samu aka yi sallar Juma'a garin a washe gari ranar Asabar suka saka shiga ƙauyuka kamar irin su Shanawa suka kashe mutum ɗaya a cikin Jangero suka je suka kashe kusan mutum 11
Sanshi Malumfashi muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
a gaida Sani to ganin yadda matsalar tsaro ta yi kamari a Afirka bai zo da mamaki ba da jawaban shugabanni da sauran yan Afirka a taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York ya raja sosai kan tsaro Baba Yakubu Makeri gare ka
batutuwa kamar sauyin yanayi COVID-19 da batun tsaro su ne suka dauki hankali a jawaban shugabannin. Batun tsaro shi ne babban abu da galibin shugabannin Afirka suka yi ta magana a kai a lokacin da ya nasa jawabi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya na ci gaba da bayyana damuwanta akan safara da aikewa da kuma baza kananan makamai. Akan batun ta'addanci kuwa shugaban Najeriya ce waye.
Terrorism continues to dominate security discourse worldwide. In Nigeria, Boko Haram.
Yace ta'addanci na ci gaba da zama matsalar tsaro a duniya. A Najeriya, ko da yake sojojin mu sun rauda na kungiyar ƴan ta'addan Boko Haram, amma kungiyar na nan na gudanar da ayyukanta.
Nigeria will continue to work closely with United Nations counter-terrorism.
Najeriya za ta ci gaba da aiki da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya masu yaƙi da ayyukan ta'addanci. Ya ce Najeriya za ta yi amfani da kowace hanya domin yaƙi da ƴan ta'addan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da yankin tafkin Chadi da kuma ƴan bindiga a arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar Najeriya. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle, wanda shi ma ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniyar, ya bayyana mana irin tasirin da matakan yaƙi da ƴan bindiga da gwamnatinsa ta ɗauka suke yi.
Muna samun ci gaba sosai domin sojoji da jami'an tsaro na Najeriya suna iya kokarin su akan waɗannan ɓata gari, sannan kuma su kansu al'umma na jihar Zamfara sun ba da goyon baya sosai akan yarda da wannan dokar da muka saka domin kowa ya samu natsuwa. Sannan kuma su kansu masu agaji na garuruwa suna kokari kwarai da gaske.
To sai dai akwai korafin da jama'a suke na batun katse layukan waya. Yaushe ne kake ganin gwamnati za ta tsage wannan dokar ta katse layukan waya?
Duk wanda wannan rashin tsaro ya taba rutsa da shi ba zai yi korafi ba. Don da zaka ji yana korafi dama ai ko ina akwai ɓata gari. Wannan tsari da muka yi ba wai kowa ke son shi ba, domin ba kowa ke son a samu zaman lafiya ba har bisa ga yanzu. Daga wani ya hira da ni shi ma yake tambaya ta cewa to ya ake ana samun wasu bayanai da ake rubuta. To duk wanda ka ga wannan dama akwai ƴan siyasa da azzam na Abuja ba abin da suke yi dama su ji abun asha, su ji abun da ke irin sa mutane su ji haushin gwamnati. Mutane gaskiya sai sun ji zafin wani matakin da ake dauka, amma babu yadda za mu yi illa a ci gaba da hakuri domin muna neman mafita ce ta ƙarshe ga wannan lamari na rashin tsaro da ke addaba arewacin Najeriya.
Baba Yako Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.
To a gaida Baba Makeri, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya. Dake bin diddigin haƙin waɗanda ke zargin an zalunce su, musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu daura kan batun takaddamar fili tsakanin Mallam Sani Saluhu da Fada Sarkin Muri. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarki Lahashin Gumel. Filin ciki da gaskiya kan bukwarfin makiyayi kuma manomi Mallam Sani Saluhu, wanda ya bayyana mana da bakinsa cewa ya mallaki wani tafki kimfili da ya gina ginansa da yake ciki, amma sai bayan shekaru 29 ya samu labarin ai filin da ya saya yana daga cikin gonan mai martaba Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida. Haka zalika akwai zarge-zarge da Mallam Sani ya yi na cewa wasu mutane sun kulla masa sharuwar mai martaba har ya umarce shi da ya bar masa filinsa. Jin wannan ƙorafin filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba, domin mun tuntuɓi sakataren masarautar Muri Alhaji Usman Sa'idu Gasol.
Yanzu abin da za mu gane shi ne, na farko menene damuwar shi?
Yawa damuwar shi haka, Alhaji Usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki, ya ce masa ya tashi daga wajen, kuma shi ya ce ana tsangwamasa kullum a wannan wajen bayan shi ya sayi wannan wajen tun asali a tarihi, amma matsalar wannan cewa ya tashi shi ya fi damunsa.
To wane ne ya ce masa ya tashi? Waye cikin mutane? Ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi?
Eh, sarki ne yace tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba don haka ya je ko ya bada hakuri ko kuma ya tashi daga wajen.
To ni kan dai iya wannan ban san magana ba amma dai tunda magana tana kotu maganan nan fa Alhaji Adam muka sani shi ya taso ne daga maganan cewa an gaya masa maganan farnan da dabbobin sa su yi a gona yaki ya yadda sai da aka kamo dabbobin nan da aka kamo Fulani da suke da shi wasu sun nuna wannan nasu ne sun ce lalle sun identify sun laifi sun nemi a yafe musu aka yafe musu sauranan shi ma zan sani kazo ka gane naka ne tunda daman tunda farko yake shi awakin sa ba sa wannan barnan yazo yake zuwa yaran sun kazo suka gane suka ce lalle wannan na baban su shine Ardon su da suke wurin suka ce tunda ba zai zo ba kuma ba za su ci gaba da aje wannan awakin anan ba shi marjan gonan ya dauki akwai awakin ya kai wajen Iware police station ya je reporting case din officially ya bar musu awakin a wurin kaga inda ya fara shiga kenan ba ma maganar lana kai ba to da aka yi wannan maganan abun nan akai ya je shi kuma ya tuna ko ya zai kullo abun yana gani kamar ya je zafi masa sai roshin zuwa headquarters na police ya zo ruka complaint officially ya login a wurin akan shi Umar Kona ba kan sarki ba cewa yana tuhuman Umar Kona ya sake mishi awaki kaje da magana take gana to a lokacin da Umar Kona ya tafi ba tare da ya ga mana ba da in ya tafi wurin kawai daji aka mace Bison abun da shi sanin ne ruka sai da muka ce masa to gashi ba yadda aka yi maganar cewa akwai yayin sa tabbunan gashi kuma su tana iya zuwa su bincika amma maganar cewa ya bar wuri kam ni kam ina gani ban san lokacin da aka ce masa ya bar wuri ba kuma tunda magana yana wurin kotu kuma yan sanda sun ga bincike sun tura a kotu da ina ganin sai a jira a ji kuma da aka ja kan mention me aka ce masa kotu an ce ya tashi ko menene aka ce
Alhaji Usman Saidu Gasal me zaka ce me matsayin fadar wuri kan shi Alhaji Isani dake zaune a sibirin dinan ne
a matsayin fadar kan tunda ya kai complaint wajen yan sanda sun ga binciken su kuma sun tura a kotu ko ba haka ba yanzu kotun ya kamata a jira a ga menene za su gasara kai sannan maganan gonan shi da yake cewa inda yake an ce ya tashi nan ai yana da iko kuma ya je shigar da kara kuma kotu ya ce ana masa barazana da wuri wancan kuma daban ko ba haka ba ni ina ganin maganan kaman daban-daban ne domin maganan ya fara kan magana abubakin sa ne da suke barna a gona to sai maganan lan kuma zai shiga idan yana gani binciken da aka yi nan bai shafi maganan lan ba ko kuma daga baya ne an zo ana masa barazanar cewa an ce ya bar gona ko ba haka ba sai ya je shigar da magana kotu shi dan Najeriya ga ya je shigar ce wane da wane suna masa barazanar cewa ya tashi alhali kuma wannan gonan nashi ne yana cikakken takardun gonan
shi Alhaji Sani na Alhaji Usman ya ce ya je fada amma bai samu fuska wajen shi mai martaba sarkin wuri bayani ba yayi zargin kamar wasu ne suka je suka yi masa sharri shi yasa sarki bai saike shi ba
to ni kam ban san lokacin da yaje fada nan ba har yaje ba samu fuskan bai samu fuskan shi ba yaje fada kiran sa aka yi ko shi ya kai kanshi
ya ci gayyata sa aka yi musamman yaje fada
so sarki ne ya gayyace shi
eh
a to ni kam ba ni da wannan labari
yanzu
ba ni da wannan
Alhaji Usman idan shi Alhaji Sani Sibre yana so a sasanta wannan abun da fada wani mataki zai dauka ta wannan shiri na ciki da gaskiya
sasanta akan maganar barnan da dabbobin su suka yi a wurin ko kuma maganar da ya kawo yanzu da cewa an ce bar gona
eh maganar musamman ma ya bar gona din nan
to maganar da bar gona ni ban sani ba gaskiya ban san magana don wanda suke zaune a gonan sarki kan ba shi kade ba akwai Fulani da yawa da suke zaune kusan kamar yadda kake wadannan wasu sun kusan shekara 30
wato mana dai wajen gonar sarki ne ko da wani ne dai sai da wajen ya sai da gona ce ta sarki
yawa ya sai da in kaga mutum in ma wani ne dai zaga ya ce masa ya sayar kam ai ta ya kamata ka tsaya ka bi shin akwai mai gari a Sibiri inda yake zaune nan Sibiri suna da abun nan za a yi cinikin wuri ba tare da mai gari ya sani ba kana gani zai yi Alhaji Adam
in haka da Alhaji Usman
in mai gari bai sani ba ya kamata akwai shaidu ai kuma in zaka sai abu dole ya kamata makwabtan da kake zaune da su ya kamata su yi shaidan cinikin
shi Alhaji Sani ne ya ce ba abun da yake so ya zauna lafiya baya son waɗannan abubuwa da suka shafi kotu har ma ya ce akwai wasu abubuwa da suka faru yana tsoron barazana ga rayuwarsa menene za ku iya yi ko kuma ba wa duniya tabbacin babu wani abu da ya shafi rayuwar da zai shafi rayuwar Alhaji Sani da ko sauran ma mutane masu zama a masarautar Muri gaba daya
to ni wannan magana har ba da dariya yake ba ne Alhaji Sani wannan mutumin ya ce ana masa barazana so a suke masa barazana kuma akan me ake masa barazana da rayuwarsa kaji da yadda na ga maka da yayi abin da sani ga yadda aka yi dawakin sa shi da yace wai an sake kuma da baya je gani a police station exhibit da police station da URS suka kai ya je ya gani nasa ne kuma ya karba ya tafi da su gidansa da farko kuma ya je ya complain akan sakewa aka yi ko ba haka ba so bai kai kai magana kara maganar lanu ma ciki inda yake zo ne so maganar lanu yanzu ya za ta take tasowa cewa ya ce wurin da ya sai a wurin wani an ce kuma sakon ya tashi so wai ce masa ya tashi domin ba shi kadai na wannan wurin ba wai ce masa ya tashi in kuma yana ya dawo ne yanzu yana tsarani na shi shikenan sai ya koma akwai hukumomi da yawa da zai je ne mai hakkin sa ya gabatar da bayanan mallakan wannan wuri ya ce wannan dashi ne shikenan ko kuma ya jira lokacin da wani zai ce masa ya tashi shikenan sai ya karar mutumin sai zai gabatar da wannan shaidu abu ne simple inda kamar yanzu hakkin sa ne aka tauye sannan ya je kotu akan maganar sa kotu ta ga ta hana shi ko ba haka ba shine abin da zai zai abu nan da zai ce wani ne yazo ke tashi sai tashi karar mutumin a kotu ai wannan wuri nawa ne na mallake shi tun lokaci kaza amma ga shi wannan ya zura ce in tashi a wannan wuri a dalilin me zan bar wannan wuri shi tun da sarki ya sai wannan wata wannan area ma bai kusa da inda yake aiki ba kuma bai ce musu komai ba ba abin da yake musu kuma tun da yake nan din ma yaushe ma yake ba tabbace musu wani abu duka ba talakawansa ba ne yanzu abin da za ka yi shi ne ba in dai maganan wurinsa ne ya tace masa duk mutumin da ya zo ya ce masa ka tashi tunda kana da takardun abin nashi ka je kai karar sa kawai wani ya zo ya ce in tashi alhali wuri nawa ne ina da mallakan wannan takardun wannan wuri komai da komai ina da shi shi ba komai ba komai amma saboda ganin cewa don a zauna lafiya don a kiyaye kar ya ga kaman an danne masa sai a bi shi a canja masa aiki amma still he is not satisfied ba ya gamsuwa da wannan abu ne
Sakataren masarautar Muri kenan Alhaji Usman Sa'idu Gasol. Masu sauraro, abin da ya sauwa kenan game da wannan batu na takaddama fili tsakanin Malam Sani Saluhu da fada mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Kafida. Idan mai duka ya ba mu dama da zara an samu wani ƙarin bayani ko sauyi, za mu dawo domin sanar da ku. Sai a kasance tare da wannan shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamu Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
An kammala kada kuri'a zaben yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alƙaliman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jami'ar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi. Gwamna Armin Laschet na jami'ar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a Turai yayin da Merkel ta sauka bayan shekara 16 a matsayin shugabar gwamnati. Jela da gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin ƙasar kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba. Jela da sakataren tsaron cikin gida na Amurka Alejandro Mayorkas da gwamnan jihar Texas Greg Abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban 'yan shiranin kasar Haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka Amurka da Mexico ta garin Del Roy na jihar Texas. Mayorkas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin Fox News Sunday ya kara irin matakan da gwamnatin kasa ta ɗauka game da rudani akan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da yake ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yan ciranin kasashen waje izinin shiga Amurka don neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin kasashensu.
So masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada shi sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.